halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare, jihar Bauchi. Majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi shine na 115 a wannan yammaci na Juma'a 21 ga watan Jumadal Akhira, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wacce ta yi daidai da 12 ga watan 12 na shekara ta 2025 miladiyya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rarrashi daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sakamakon tsangwama da wauta da cutarwa da mutanen Ta'if suka yi masa. To daga nan kuma ya dawo garin Makka, yayin da ya shiga garin Makka ƙarƙashin aminci da amana na ɗaya daga cikin jigajigan garin Makka, ɗaya daga cikin masu faɗa aji na Quraishawa, wanda ake kiransa Al-Mut'im bin Adi. To babin da za mu tashi kansa shi ma dai ya ƙunshi rarrashi na Ubangiji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga wannan wauta da mutanen Ta'ifa suka masa. Wannan babi da za mu shiga a yau abin da yake ƙunshe da shi rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wancan rarrashi da Ubangiji ya masa na karkatar da wani taro ko wani sashe na aljanu su je su saurari ayoyin Alƙur'ani, abin ya shiga zuciyarsu har su koma ga ɗan uwansu aljanu suna musu da'awa, suna kiransu ga wannan addini na Musulunci. To wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah maɗaukakin sarki ya masa, idan har ‘yan uwansa mutane sun masa wauta, sun ki karɓan abin da ya zo da shi, sun juya masa baya, ai akwai aljanu wanda ba daga jinsinsa suke ba, su za su karɓa. Saboda haka kar ya damu, kar ya ɗaga hankalinsa abin da suka masa, kar ya ɗaga masa hankali. Wannan rarrashi ne Ubangiji ya masa. To babin da za mu karanta shi a yau shi ma rarrashi na biyu ne Ubangiji ya masa, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan wannan abu da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan za mu tuna ya umurci mala'ika na dutse ya je ya zartar da duk umurnin da manzon Allah ya bashi akan waɗannan mutane na ladabtarwa ko halakawa, Annabi duk bai zaɓi ɗaya daga cikinsu ba. To Ubangiji ya jinjina masa bisa ga yafiya da ya yi ma waɗannan mutane da suka masa wannan wauta, tunda siffa ce cikin siffofin Ubangiji yafiya, Ubangiji ghafuran kuma rahiman, mai yawan gafara ne. To kaga Ubangiji kuma yana siffanta ne da siffa wacce take ta kamala. To idan aka samu cikin bayinsa wanda ya siffanta da siffa irin ta yafiya, to Ubangiji zai jinjina masa. Shi yasa Ubangiji ya umurci Sayyidina Abubakar, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi, ya yi afuwa dangane da cutarwar da ɗan ‘yar uwarsa Mistah ya yi wa ‘yarsa ta cikinsa Aisha. Da ya ɗau mataki, sai Ubangiji ya ce masa a'a ya yi afuwa, ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfu. Allah subhanahu wa ta'ala ce kar waɗanda Allah ya yalwata musu ya zamanto hannunsu na cuɗan bayansu, Allah ya tarfa wa garinsu nono, kar su yi rantsuwa kan cewar ba za su bawa na kusa ba abin da Allah ya hore musu, na taimako da agazawa da marayu da miskinai da muhajirai kasiran tsuwa ba za su kyautata mu waɗannan jinsi na mutanen ba. Allah a ƙarshe ce falyafu wal yasfu, su yi afuwa, su kauda kai, su yi yafiya. Sai Allah ya ce mai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shirkutin, bakwa so Allah gafarta muku kenan. Allah yana son mai yafiya, in ka aka maka ka yafe shi ma Allah sai ya yafe maka, bayan ya yafe maka ya ƙara maka wata ni'ima kan wannan yafiya din. To abin da Allah ya wa manzansa ke da aka tsangwame shi, aka masa wauta, aka cutar da shi, ya yafe, sai Ubangiji ya saka masa sakawa wanda yake na ninkin baninkin abin da ya yi. Na farko ya fiskanto da aljanu suka zo suka saurare shi, tunda dama a kan saurarensa ne aka cutar da shi, su kuma suka karɓi abin da yake zuwa da shi na Alƙur'ani. Kaga wannan sakayya na farko kenan da Ubangiji ya masa don ya ƙara kwantar masa da hankalinsa. Tunda dama an aiko shi ne zuwa gurin mutane da aljanu, to in mutane sun yi fito na fito, aljanu za su ji kuma za su karɓa. Wannan isharar da hukuncin nan na Ubangiji ke yi wa manzon Allah ke. To sai na biyu kuma shi ne wanda za mu shiga yanzu, shi ma duka yana daga cikin rarrashi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama bisa ga wannan cutarwa da aka masa. Ya ce wafdu dausin, tahowar ƙabilar Daus zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta karɓi musulunci. Duk da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya kulla babin a haka, cewar zuwar Daus, ƙabilar Daus ƙabila ce cikin ƙabilu na Larabawa, wacce daga ƙabilar Abu Huraira ya fito, domin sunansa Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Abdurrahman ɗan Sakhar wanda yake Badausi, ma'ana wanda ya fito da ƙabilar Banu Daus. To a nan gurin da ya ce zuwan ƙabilar Daus ga manzon Allah, sai ya ce wafdu Tufail bin Amr ad-Dausi ila Rasulillah. Haka wasu malaman tarihi suka ce maimakon ya ce wafdu Daus, zuwan ƙabilar Daus ga manzon Allah, kuma abin da ya zo ƙarƙashin babin bai kunshi wannan bayani ba, ya kunshi bayanin ɗaya daga cikinsu ne wanda ake kiransa at-Tufail. Suka ce maimakon ya ce zuwan ad-Daus ga manzon Allah, da sai ya ce zuwan Tufail, ko kuma ya ce zuwan ɗaya daga cikin ƴan ƙabilar Daus ga manzon Allah. To bari mu duba mu ga wani irin rarrashi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama na biyu bisa ga wautar da aka masa. Ya ce wa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa bi makkata at-Tufailu bin Amr ad-Dausi min qabilati Dausin ashirati Abi Hurairata radiyallahu anhu sahabi ash-shahir. Yace wa qadima ala rasulillah, kuma ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi makka, alhali manzon Allah yana makka kenan. Bayan dawowansa daga Taif ya samu damar shiga makka karkashin aminci na al-Mut'im bin Adi, kamar yadda muka karanta makon da ya gabata. Sai wannan bawan Allah ya zo gare shi wanda ake kiransa at-Tufail bin Amr ad-Dausi, at-Tufail dan Amr wanda ya fito da kabilar Banu Daus, shine yace min kabilati Dausin, daga kabilar Daus ashirati Abi Huraira, waɗanda dangi ne na Abu Huraira, dan kabilar Daus dangi ne na Abu Huraira, domin Abu Huraira daga cikinsu ya fito. Duk wani musulmi kuma idan ka ce Abu Huraira ya san Abu Huraira, hatta ƙananun yara za ka ga sun san Abu Huraira, matuƙar suna zuwa Islamiyya. Saboda idan aka kawo maka hadisai goma cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, insha Allah za ka ji guda shida ko bakwai Abu Huraira ne ya rawaito su. Saboda yadda yake da yawan hadisai da ya haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hasali ma malaman hadisi ba su yi safani ba, kan cewar cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi yawan haddace hadisan annabi. Duk sahabban annabi, annabi yana da sahabbai sama da 100,000, amma sama da 100,000 nan ba wanda ya kai Abu Huraira yawan haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ni'ima ce mai girma Allah masa. Shi yasa idan aka kama hadisai biyar, zaka tarar biyu ko ukun hadisan na Abu Huraira ne fitar, na hudu da na biyar ne sai ka ji ko a ce Ibnu Abbas ko Ibnu Umar ko Abdullahi dan Mas'ud ko Shaddad ko. Amma galibi in ana kawo ma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, zaka ji an Abi Huraira, saboda yawan haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace ma kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akthara minni hadithan, babu wanda yafi ni yawan hadisai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ji Abu Huraira ba yana fadi bane dan fariya, su ba sa fariya sahabban annabi, yana fadi ne a babin labari. Yace illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As, yace wanda hadisan annabi suka fi yawa a gurinsa sama da ni, wanda ya fi ni yawan hadisan annabi kawai mutum ɗaya ne cikin sahabban annabi, shine Abdullah ibn Amr ibn al-As. Me yasa? Yace fa innahu yaktubu wala aktubu, saboda shi yana rubutawa ne, ni kuma ba na rubuta. Kaga wanda zai rubuta hadisansa za su fi yawa akan na mai hadda, saboda mai rubutawa a minti ɗaya zai iya rubuta hadisai biyar, mai hadda kuma duk kaifin kwakwalwarsa a minti ɗaya bai fiye haddace hadisai biyu zuwa uku. To kaga idan za a zauna da mai rubutawa da mai hadda, dole ne na mai rubutu ya fi na mai hadda yawa, saboda shi kawai rubutawa yake. Wannan kuma sai ya nanata kafin haddan ya zauna, sai ya faɗa so uku so huɗu so biyar in mai kaifin kwakwalwa ne, wanda kuma tsakatsakiya ne zai faɗa so 30 ma, mai nauyin kwakwalwa kan ma sai ya so 100, sai kaga abun yana ja shi ma yana ja. Haka Allah ya halicci mutane, kowa da irin baiwar da Allah ya masa, na wani baiwar wani ta fita wani. To a nan gurin yana bayyana mana cewar shi wannan At-Tufail ibn Amr ad-Dausi ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah ya koma garin Makka. Shi kuma ya fito daga kabilar Abu Huraira, yace as-sahabiyyu shahir, sahabi wanda yake shahararre ga al'umma musulmi da yanzu. Kowa ya san Abu Huraira saboda yawan hadda da yayi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da cewar da musuluntarsa da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka bai wuce shekaru uku da ɗan kai ba, shekaru uku da ɗan watanni. To amma a ɗan waɗannan shekaru uku da ɗan watanni ya tara ilimin da wani sai ya yi shekara 10 bai iya haɗa su, saboda ni'ima da Ubangiji ya masa. Yace wa kana Tufailu sharifan fi qaumihi sha'iran nabilan, shi wannan sahabi da ake kiransa At-Tufail ya kasance madaukaki ne a cikin mutanensa, ma'ana cikin ƴan kabilarsa, ana ganin sa mutum ne mai daukaka, mutum ne mai fada aji, ana daukan sa cikin manyan gari, manyan kabila, dattawan kabila. Sannan har ila yau daga cikin siffofinsa sha'iran nabilan, mawaki ne wanda yake gogagge ƙwararre a ɓangaren waka. Idan an ce mawaki, mu yadda muke kallon mawaki, muna kallonsa a matsayin kasashe ne. Maɗaukaki sai kaga yana da wahala ya rungumi waka, to amma saɓanin cikin al'ummar Larabawa, duk wanda ka ji an ce maka mawaki, wannan suna ganinsa gani na musamman, suna ɗaukansa na musamman, suna ganinsa da ƙima, suna ganinsa da daraja, kowa na taka masa nesa, saboda ba kowa ya isa ya yi waƙa ba sai mai baiwa a cikinsu. Dube da cewar ita waƙa a lokacin da aka zo ana yi, ana baje koli ne na fasaha kuma ba kowa bane Allah masa wannan baiwar. to shi yasa duk wanda zai fito yayi waka suna gani wannan dan baiwa ne ko kuma wannan na musamman ne sai zama yana da matsayi na musamman a cikin shi to wannan kallon da larabawa suke yi ma wanda yake mawaki a cikin shi domin shine wanda idan an taba su an soke su an zarge su an kushe su shine zai mayar da martani martani kuma na fasaha wanda kuma sakon zai isa yadda ya kamata to wannan yasa ya zama mawaki cikin kowace kabila zaka ga yana da kima suna bashi daraja suna bashi muhimmanci saboda shine wanda yake mai da martani a madadin su suka kabilar su da za a yi shi zai rama musu kamar shine bakin su shi yake magana da yawun su to shi yasa duk wani wanda ya zama yana da basira ta waka suke bashi kima suke bashi muhimmanci to shi At-Tufail ibn Amr wannan yana daga cikin siffofin sa mawaki ne wanda Allah ya bashi fasaha Allah madaukakin sarki ya bashi basira to wannan yasa ya zamanto mai daukaka mai fada aji a cikin wannan kabila tasa ta Bani Daus to ya zo garin Makka menene ya kawo shi garin Makka anan dai ya ce mana falamma qara'a alaihi alqur'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa At-Tufail alqur'ani aslama sai musulunta anan kamar ya takaita mana kissar musuluntar At-Tufail kawai ya yi mana bayani da ya zo garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa alqur'ani sai musulunta to ya akai annabi ya karanta masa alqur'ani sannan kuma wane sababi ne ya kawo shi garin Makka mun san garin Makka a zamanin jahiliya tun gabanin zuwan musulunci gari ne wanda yake da muhimmanci gurin kowane balarabe duk inda ka samu balarabe garin Makka na da muhimmanci gurin sa wannan gabanin zuwan addinin musulunci me yasa garin Makka ke da muhimmanci gurin larabawa saboda samuwar ɗakin Ka'aba a garin Makka wannan na farko kenan na biyu akwai ruwan Zamzam na uku akwai gurin Jifa na hudu akwai Arfa na biyar akwai Muzdalifa waɗannan gurabe ne masu kima a gurin Laraba saboda suna aikin hajji kuma suna yin tawafi to sai zamanto garin Makka kaman santa ne na ibada na kowane balarabe kenan duk inda balarabe yake ko yaushe zai iya shigowa Makka zai shigo da zimmar yin umra ko kuma ya shigo da zimmar yayi tawafi ko ya shigo da nufin yin aikin hajji wannan tun gabanin musulunci yazo shi yasa Allah ya ce kuma afidu min haythu afada an-nas wasu daga cikin ayyuka da mushrikai suke na aikin hajji aka ce mu yi irin su wasu gabobi ne aka ce mu saba musu to kaga kenan tun gabanin zuwan musulunci da ma suna aikin hajji tun gabanin zuwan musulunci suna tawafi tun gabanin zuwan musulunci suna yin umra to galibi idan ka ji an ce balarabe ya shigo Makka in ma harkar addini ce ta kawo shi ko duniya galibi kuma harkar addinin ta fi kawo su shine in ma ko sun shigo su yi tawafi ko su yi umra ko su yi aikin hajji to shi ma Tufail ire-iren waɗannan manufofi da ke sa Laraba su shigo Makka ire-iren su ne suka sa shi ya shigo garin Makka in ma ko ya zo da nufin yayi tawafi ko kuma ya zo da nufin yayi aikin umra littattafan tarihi ba su bayyana dalilin shigowarsa garin Makka ba an dai ce ya shigo garin Makka to lokacin da ya shigo garin Makka bayan ya kammala abin da zai yi ya ce sai tafi gurin mazaje na Makka Quraishawa ya tafi gurin su ya je su gaisa kamar yadda yake bayyanawa ya ce lokacin da na isa muka gaisa da su sai suka ce za su gaya mun wani abu da zai amfane ni Quraisha suka cewa At-Tufail za su gaya masa wani abu da zai amfane shi suka ce kaga na farko kai mutum ne mai ɗaukaka a cikin mutanenka sannan kuma jagora ne mai faɗa a cikin mutanenka sannan kuma Allah ya maka baiwa na waka shi yasa muka ce waka yana da tasiri cikin al'ummar Larabawa yadda su suke kallon waka yayi bamban da yadda mu muke kallon waka, saboda a wannan bangaren ne za a iya gane gogewan mutum a yaren Larabci, su kuma suna tinkaho da wannan harshe na Larabci. To shi yasa Alkur'ani da ya tashi zuwa, aka tashi saukar da Alkur'ani, sai aka saukar da shi cikin fasahar da ta gagare su. Shi yasa ake lissafa Qur'ani daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gagara ba dau, ba wanda zai iya zuwa da aya guda daga cikin irin ayoyin Alkur'ani. A baya ba wanda ya iya, a yanzu ba wanda zai iya, a gaba har kiyama ta tsaya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, Allah ya ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sai ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Wannan da mushrikai ake magana, wanda suke gadara da harshen Larabci, yaren Larabci wanda sun taso a cikin sa tun kaka da kakanni, a cikin sa suke rayuwa, da shi suke magana. To sai aka zo da littafin da cikin harshen su wannan littafin yake, ya gagare su zuwa da kwatankwacin sa. Shine Allah yake mayar musu da martani da suka karya ta annabi, cewa wannan abin da ya zo da shi, shi ya kirkiri kayan sa. To ai shi mutum ne irin su, shi ya kirkira su ma su kirkira mana. In fitsari menene kaza tai mana, in ji wa haushi. To tunda shi mutum ne, su ma mutane ne, suna tuhumar sa cewa shi ya zo da shi, su ma za su iya zuwa da shi tunda su ma mutane ne irin sa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, an kun kasance cikin kokonto da shakku dangane da abin da muka saukarwa bawan mu, inji Allah subhanahu wataala. To ai kamar yadda yake mutum kuma mutane ne, fa'atu bi suratin min mithli, ku zo da sura ɗaya tak irin surori na Alkur'ani da ya zo da shi da kuka ce shi ya kirkira. In kuntum sadiqin, inda gaske kuke cewar kirkira ne, ba daga gurin Ubangiji ba ne. Allah ya ce fa in lam taf'alu, in har kun gagara zuwa da sura a yanzu, to wa lan taf'alu, a gaba ma ba za ku taɓa iya zuwa da sura irin ta Alkur'ani ba. To in ku har haka ne, ku shafa wa kanku ruwa, shine fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, ku ji tsoron wutar da makamashinta mutane ne da duwatsu. Uiddat lil kafirin, an tanadar da ita ga kafirai. To shi yasa duk wanda yake da gogewa wajen waka suke kallon sa na musamman, yake da kima na musamman a gurin su. To sai suke jan kunnan wannan mutumi ɗan kabilar Daus, At-Tufail bin Awf bin Amr ad-Dausi, suke ce masa kaga kai mai faɗa a ji ne cikin mutanenka, kai jagora ne, sannan kuma kai mawaki ne. Sai suke ce masa muna tsoron kar wannan mutumi ya haɗu da kai. Wane ne wannan mutumi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce masa muna tsoron kar wannan mutumi ya haɗu da kai da wani daga cikin sashen maganganunsa, saboda shi fa idan ya maka magana yanzu zai sace tunaninka. Saboda haka kai muna jan hankalinka, kaga kai mai ɗaukaka ne, mai faɗa a ji ne, kuma mawaki, kar ka kuskura ka haɗu da wannan mutumi. Yana da sihirul kalam, yanzu zai sihirce tunaninka, yanzu zai rinjaye ka da maganganunsa. To wallahi ka shiga hankalinka, kai taka tsantsan, kar ka yadda ka saurare shi. In ko har ka yadda ka saurare shi, to zai kai ka baro ka, zai sa ka ɗauki abin da za ka je ku yi ta ɗauki ba daɗi da mutanenka, kamar yadda shi ma yanzu yake ta ɗauki ba daɗi da mu. In har ka saurare shi, yanzu nan zai rinjaye ka. In ko ya rinjaye ka, idan ka je cikin mutanenka ba za ka ji daɗin zama ba, shi ma yanzu ba jin daɗin zama yake a cikinmu ba, saboda ya furnace mu. To kai ma in ka saurare shi, ka ɗauki abin da ya zo da shi, za ka je ka furnaci mutanenka, kuma ba za ka ji daɗin zama da su. Suka yi ta gaya masa ƙabali da ba'adi, ya yi shuru yana sauraronsu. Suka ce masa ka saurare mu da kyau, wannan mutumi da ka gani bai zo da alheri ba, ya raba tsakanin ɗa da uba. Yanzu zai zo ya sihirce tunanin ɗa sai ya je baranta da ubansa. Ya raba tsakanin uba da ɗa, ya raba tsakanin mata da miji. To kai ma in har ka kuskura ka saurare shi, zai raba tsakaninka da mahaifinka, zai raba tsakaninka da matarka. Wannan ɗabi'arsa kenan. Yanzu zaka ga ɗa sun raba gari shi da babansa, saboda ya bi Muhammadu. To in har ka yadda ka saurare shi, abin da zai faru kenan. Yace ya rantse da Allah, inji Tufail shi yake ba da labari. Wannan kissar wannan ya kawo ta Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ya kawo wannan kissar ta At-Tufail bin Amr Ad-Dausi ta hanyar Ibn Ishaq. Ibn Ishaq kuma yana cikin manyan malaman sira shahararru sanannu. Galibi littattafan sira da ake karantawa, in ka koma za ka ga ta hanyar Ibn Ishaq aka samo riwayoyin waɗannan littattafai. Ya ce wallahi ba su gushe ba, suna tsawatar mun, suna jan kunne na dangane da al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna hana ni kar in kuskura in je in saurare shi. Ya ce to lokacin da tsawatarwan nasu ya yi tsanani, sai jikina ya yi sanyi, har ma nake cewa kai ni zan shiga cikin haramin Makka, masallacin haramin Makkan nan kuwa tsoron kar ya je ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda yanda suka tsoratar da shi, suka tsawatar masa, suka ja kunnensa, har yana tunani ko ya fasa shiga cikin masallacin Ka'aba ne, kewayen Ka'aba, don ya je ba makawa zai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma an tsoratar da shi, an ja kunnensa, an tsawatar masa, to shi ne yake nazari ko ma ya fasa ne kawai. Yace to sai wata dabara ta zo mu, cewar bai kamata tunda har na zo Makka in fasa shiga ɗakin Ka'aba ba, gurin ɗakin Ka'aba ba. Yace yanzu abin da ya kamata na yi, nemi auduga kawai in toshe kunnuwa ne, ta yanda in na je duk abin da zai faɗi ni dai ba zan saurare shi ba, ballantana ya ja ni ya yi galaba a kaina. Sai nemi auduga sai toshe kunnuwansa, sai shiga cikin ariyar ɗakin Ka'aba, masallacin haramin Makka ke. Ya ce shiga ta kenan, sai na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana sallah, yana tsaye jikin ɗakin Ka'aba yana sallah. Ya ce sai na je na tsaya kusa da shi, saboda yana gadaran ai ya toshe kunnensa, ba zai ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi ba. Ya ce amma kuma idan Allah ya nufi faruwan abu, duk wata dabara ba za ta yi amfani ba. Yanzu su ai dabara suka yi na ƙoƙarin ɓata Annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin At-Tufail, da nuna ma Tufail illar karɓar abin da Annabi ya zo da shi, musamman in ya koma cikin mutanensa. Gashi dai shi mai faɗa a jina cikin mutanensa, amma matukar ya karɓi abin da Annabi ya zo da shi, al'amarin zai canja masa, al'amarin zai juye masa, har suke buga masa misali da Annabi. Shi ma yanzu haka ba jin daɗin zama yake da su ba, saboda ya saba da su, ya bambanta da su. To shi ma abin da zai faru da shi kenan in ya koma ga mutanensa, matukar ya saurari Annabi, ya karɓi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Yace sai na je na tsaya a kusa da shi, sai nake cewa a cikin zuciyata, amma fa wannan abin da nake fa kamar akwai gazawa a ciki, wa abin da yake na toshe kunnensa akwai gazawa. Yana ga gazawa ce toshe kunnensa, wai dan kar ya saurari abin da yake ga zai rinjaye shi kuma ya kai shi ya baro shi. Sai a ransa yake cewa ni fa mutum ne jajirtacce, ni mutum ne tsayayye, kuma mutum ne mai basira, kuma mutum ne mai fasaha, taya ma za a yi wani ya rinjaye ni. A zuciyarsa yake faɗin wannan. Ya ce kuma duk lokacin da abu zai zo gabana, kyakkyawa ne ko mummuna zan iya bambancewa. To ta za a yi ma wai har in toshe kunne na. In kyakkyawa ne ina ganin sa na san wannan kyakkyawa ne. In mummuna ne shi ma ina ganin sa na san wannan mummuna ne. Wannan yake fada a cikin zuciyarsa cewar kyakkyawa da mummuna duka ba za su kuya masa ba. Yace kai wallahi sai na ji abin da mutumin ne yake faɗi. Saboda duk fasahar sa ina ga bai kai ni ba. Ko ya kai ni ba zai fi ni ba. Duk basirar sa bai kai ni ba, ko ya kai ni ba zai fi ni ba. Saboda haka ta za a iya rinjaye ni. Yace kawai sai na cira audugan nan sai na wurgar da su. Allah da ya nufa sai ya saurari Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace zan saurare shi idan abin da yake faɗi daidai ne to wallahi zan karɓa. In kuma ba daidai bane zan watsar masa da kayan sa. Wannan abin da ya raya a cikin zuciyarsa. Sai cire waɗannan auduga sai ya wurgi da su. Sai ƙara kusantowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa manzon Allah lokacin da na shigo Makka nayi abin da nayi na ziyarci ɗan ƙabilarka ƙabilar Qurayshawa. Sai suka yi ta tsawatar mu a kanka, suka yi ta mun gargaɗi a kanka cewar karna kuskura in saurare ka, karna kuskura in zo gurinka za ka rinjaye. Suka ce kaza, suka ce kaza, suka ce kaza, suka ce kaza. Yayi ta juyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru yana jinsa da ya kammala bayaninsa. Sai Annabi ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas mu'awwadhatan. Yace a cikin zuciyata sai nace subhanallah, tunda nake a rayuwata ban taba jin magana irin wannan ba. Ayoyin nan da aka karanta masa na surorin nan guda biyu, yace tunda yake a rayuwarsa bai taba jin magana mai tsari, mai daɗin sauraro, mai kyau irin wannan ba. Duk maganganun da Laraba suka yi a baya, duk fasahar mai fasaha da zai zo ya baje kolin fasahar sa, mawaki ne, mai adabi ne, yace wallahi bai taba jin magana irin wannan ba, mai daɗin sauraro. To a nan take sai karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ni jagora ne a cikin al'ummata, saboda haka ka bani wata alama ko wata aya da zan tafi da ita gurin mutanena, ta yadda idan na je gare su ba za su karyata ni da wannan addini da na karɓa gurinka. In na je gare su da shi ba za su karyata ni ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa Allah, sai aka ba shi haske a fuskarsa, fuskar tana haske tana haskakawa. Sai ya juya ya kama hanya zai koma garinsa. Ya kusa isa sai a ransa yake cewa, amma ƙabila ta fa in naje suka gani da hasken nan za su ce na zama boka, na zama matsumbaci kamar yadda Quraysha suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sai roki Allah, Allah ya canja hasken daga fuskarsa. Sai Allah ya canja hasken daga fuskarsa sai koma saman bulalan da yake bike da shi, wanda yake kora dabbarsa da wannan bulala. To yana sauka garinsa suka haɗu da mahaifinsa. Sai ce, ai ni yau na raba gari na da kai. Yake ga mahaifin. Ce me ya faru? Yace na shiga addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai ce, ha to ai addinin ka ɗana nawa ne, ni ma na shiga. Shi ma zai shiga musulunci. Suka haɗu da matarsa sai ce, yau na raba gari na da kai. Tace me ya faru? Mahaifi na fansa ne gare ka, mahaifiyata ma fansa ne gare ka. Sai ce, na shiga addinin Muhammadu. Tace ni ma na shiga. Suka haɗu da mahaifiyarsa, yace ya raba garinsa da ita. Tace me ya faru? Yace ya shiga addinin Muhammadu. Tace to ba ita ba shi. ba ita bashi, mahaifinsa ya karba, matarsa ta karba, mahaifiyarsa sai ta ki karba, sauran kabilar Daus duk da yayi ta kiransu duka sai suka ki su karba. Ya shiga nan ya fita can yana kiransu, ina basu saurare shi ba. To abinda Quraysha suka gaya masa, sai aka fara takun saka tsakaninsa da su, wanda da yana faɗin magana shikenan, kowa ya ji, kuma yanzu za a aiwatar da umarninsa, in hani ya yanzu za a hani. To amma nan kuma sai suka fara yaƙarsa, suka sa ɗan ba na yaƙarsa, na fito da shi, saboda zai raba su da addinin iyaye da kakanni. Sai ma suka faɗa wata ɗabi'ar da da babu ita a cikin shi, sai suka faɗa zinace-zinace su nuna masa fa, ai ma sai abin da ya ƙaru. Suka ɗauki giya kamar ruwa, wanda da ba kowa ma yake shan giya ba, wanda da ba ya shan giya yanzu sai ya dawo yana shan giya, wanda da ba ya zina yanzu sai ya dawo yana zina. Su nuna masa fa, kawai ma fa ya haƙura ma fa, babu wata hanya da za ta sa su karɓi abin da ya zo da shi. Da wani ɗan lokaci a haka da wannan 'yan ƙabila tasa, shi ne sai sake dawowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ne bayanin da mawallafin wannan littafi yake mana. Bayan ya bayyana mana cewa falamma qara alaihi alqur'ana, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa alqur'ani, shi ne ya karanta masa kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas, aslama ya musulunta. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, idhhab ila qaumik, je ka ga mutanenka, fad'uhum ila al-islam, ka je ka kira su zuwa ga musulunci. Shine bayanin da muka yi. Wada'a lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, anan gurin mawallafin wannan littafin yana tattakaita mana bayanan ne. Nan da ya bayyana mana cewa annabi ya ce masa ya je ya kira mutanansa, mun yi bayani da ya je ya kira mutanansa biyu sun musulunta, da mahaifinsa da matarsa, amma saura ba wanda ya musulunta. Ya kwashe watanni, wasu riwayoyin ma suka ce kwashe shekaru, amma dai zance mafi rinjaye shi ne watanni ɗin, tunda a wace shekara ce annabi ya je Ta'if? Ba shekaran da matarsa da babbansa suka rasu ba, kuma matarsa da babbansa ai in ba mu mance ba, a shekara ta goma bayan fara masa wahayi suka rasu. To daga nan kuma shekaru nawa annabi ya a Makka? Ya yi hijira shekaru uku. To ai bayan dawowan annabi daga Ta'if ne Tufail ya zo gurin shi, ta kenan a shekara ta goma ya karɓi musulunci. Da ya koma gurin mutanensa ya ta kiransu, ba su saurare shi ba, ba su karɓa ba, sai ya sake dawowa garin Makka gurin annabi. Kenan za a iya ƙaddarawa bayan shekara ɗaya ko biyu da musuluntarsa, bayan ya koma gurin mutanensa ya ɗauki shekara ɗaya ko biyu yana ta kiransu ga musulunci suka ƙi su karɓa, sai ya sake dawowa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo sai yake kokawa annabi irin taurin kai da kangarewa na mutanensa, sai ce annabi ya yi musu mummunan addu'a, Allah halaka su. Imamul Iraki ya kawo wannan cikin Alfiyatu Siratin Nabawiyya. Alfiya ce da ya tsaro baitoci guda dubu, shi yasa aka kira ta Alfiya, wato ma'abociyar dubu. Baitoci dubu ya kawo cikin littafinsa, wanda sun kunshi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam, tun daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har rasuwarsa. Ya tsara wannan cikin baitoci guda dubu. Yake cewa qila lahu yad'u 'ala al-kuffar dawsin wa ghayrihim min al-kuffar, an zo an samu annabi, an nema daga gurin annabi yayi mummunan addu'a wa kafirai na gaba gaba, Daus, kabilar Daus, kabilar Tufail bin Amr, ya musu mummuna adda, Allah ya ɗaiɗaita al'amarinsu, Allah ya halaka su, abinda Tufail ya nema kenan gurin annabi. To shi ne Imamul Iraki yake bayyana cewar qila lahu yad'u 'ala al-kuffari, an cewa annabi ya yi mummuna addu'a wa kafirai, waɗannan kafirai Daus, kabilar Daus, wa ghairihim min al-kuffari, da wasu ire-irensu masu taurin kai. Annabi ya roƙa musu Allah, Allah ya halaka su, Allah ya ɗaiɗaita al'amarinsu. wannan bukatar Tufail ne zuwa ga annabi. Sahabban da suke zaune tare da annabi, da suka ji an nemi annabi yayi mummunan addu'a, wacce da ita ne za a halaka mutanen kabilar Daus, sai suka ga annabi ya miƙe, ya ɗaga hannu ya fuskanci gabas, da suka ce la yau Daus sa shiga uku ta lalace, saboda an san in dai annabi ya addu'a shi ke. Allah ya karɓa, addu'a annabi karɓaɓɓiya ce, shi yasa duk mai bukata sai yi kan annabi, ya nemi annabi ya roƙa masa Allah. Ga Ukasha ko ɗan Mihsin, da annabi ya ambaci wani sashe na al'ummarsa, mutum 70,000 da za su shiga aljanna, ba hisabi ba azaba, Allah ya sa muna ciki. Sai Ukasha ya ce, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'ala li, ya manzon Allah, roki Allah ya sa ni cikinsu. Annabi ya ce, kana cikinsu. Yana har ya roki Allah, Allah ya amsa. Sannan matar da take farfadiya ta zo ta roki annabi ya roƙa mata Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, to in har za ki yi haƙuri da cutar, sai a baki aljanna a madadinta, a saka miki da aljanna. Ta ce, ba wani abu, aljanna ai ta fi komai, na haƙura zan ci gaba da rayuwa da cutar saboda a musanya min da aljanna, amma akwai abu guda da ke ci min tuwa a kwanan. Annabi ya ce, menene? Ta ce, lokacin da wannan farfadiyar ta buge ni, sai na yi tsiraici, tsiraici na sai bayyana, to wannan ba na so, zan ci gaba da rayuwa da cuta, amma na so a roƙa min Allah lokacin da farfadiyar ta buge ni ya zama tsiraici na bai bayyana ba. Annabi sai roƙa mata Allah, shikenan. Tun daga nan cutar za ta buge ta, ta faɗi tana farfadiyar, amma kuma tsiraicinta ba zai bayyana ba. Saboda me? Saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a ɗaya ce cikin addu'o'in da annabi ya yi, Allah bai karɓa ba, amma duk addu'o'in da annabi ya yi, Allah ya karɓa. Annabi ya roƙi Allah kar ya sanya gaba tsakanin al'ummarsa, sashe na cin ƙafar sashe, sashe na yaƙar sashe, Allah bai karɓi wannan addu'a ba. Tunda ai bai yi nisa da rasuwa annabi ba, aka samu yaƙi tsakanin musulmi da musulmi, kaga kenan Allah bai karɓi wannan addu'a ba. Allah ma ya bayyana annabi cewa wannan addu'a ban karɓe ta ba, amma banda wannan duka addu'o'in da annabi Allah ya karɓa. Duk lokacin da aka ce addu'a ta halaka, ta ɗaiɗaicewar al'amari ga kabilar Daus, aka ga annabi ya tashi ya ɗaga hannu, ta ce, wayyo yau Daus ta shiga uku, ƙila lahu yad'u ala al-kuffari dausin wa ghairihi min al-kuffari. To annabi da ya tashi me yayi? Yace, fa qala allahumma hdi dausan, a riwayar Bukhari, wa'ti bihim, fa qala innama bu'ithtu rahma, annabi yace, ni an aiko ni ne rahama ba azaba ba, an aiko ni in zama rahama ba azaba ba. Rahama ma'ana ba zan yi addu'a mummuna wa al'umma ba, sai dai ta jin kai, ta tausaya, tun daga wanda suka masa wauta ma, amma musu afuwa. To shine annabi da ya tashi ya ɗaga hannu, kowa ya ɗauka kawai zai musu addu'a, al'amarinsu ya ɗaiɗaice, ana jira a ga addu'ar da zai musu da abin da zai biyo ba. Annabi buɗar bakinsa ke da wuya ce, allahumma hadi dausan, ya Allah ka shiryar da kabilar Daus, wa'ati bihim, ka sanya su zo gare ni suna masu karɓar musulunci. Annabi addu'a da annabi ya musu ke. To kuma kamar yadda muka ce, addu'a annabi karɓaɓɓiya ce. Tufail ya ji addu'a da annabi ya yi, shi dai da ba wannan addu'a ya so annabi ba, ya so annabi ya ce, ya Allah ka halakar da su, ya Allah ka cifa yankin Daus, ka ɗaiɗaita al'amarinsu, ka shafe tarihinsu a ban ƙasa. Da shi abin da ya so ya ji annabi ya yi irin wannan addu'a ke. Annabi kuma da ya tashi sai roƙi Allah ya shiryar da su, kuma ya sa ma su zo gare shi suna masu karɓar musulunci. To sai tashi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace, fatawajjaha ilaihim tufail, sai koma gurin mutanensa, ya ga yaya tasirin addu'a da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi wa mutanensa nan, inda ya roka musu shiriya gurin Ubangiji subhanahu wataala. wannan ƴan uwa gabanin mu wuce wannan gabar zamu dauki darasi mai girma shine a duk lokacin da ka zamanto mai karantar da al'umma ko mai kiran al'umma ya zamanto babban fatanka da babban burinka shiryarsu sannan kuma duk wata hanya da zaka bi su shiryu ka zamanto mai kokarin bin wannan hanya kar ka zamanto mai kokarin ganin sun tagayyara sun tozarta sun shiga uku sun lalace duk kuma irin sabon da suke kamar likita ne ai da mara lafiya haka ake so mai da'awa mai karantarwa zama tsakaninsa da wanda suke batattu ya zamanto mai fatan shiryarsu rashin shiryar tasu kar ya zamanto ya sa ya raba garinsa da su ya zama mai tausaya musu saboda idan suka ci gaba da rayuwa a wannan yanayi kuma suka mutu za su dandana kuda to zama tausayinsu yake ji ba haushinsu yake ji ba suka ce yana daga cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kangararru annabi tausaya musu yake saboda abin da zai biyo bayan kangarar tasu ta fushin ubangiji subhanahu wataala yace fatawajjaha ilayhi mutufail wa da'ahu tufail da yaji annabi yayi addu'a cewa Allah ya shiryar da su sai koma gurin mutanen nasa ne koma sai kira su zuwa ga musulunci tunda a baya muka ce yayi shekara 1 zuwa 2 yana kiransu amma ba wanda ya karbi musulunci sai mahaifinsa sai matarsa to yanzu kuma bayan annabi ya musu addu'a da ya koma gare su sai ya ci gaba da kiransu zuwa ga musulunci abun mamaki duk wanda ya kira shi ga musulunci sai musulunta duk wanda ya hadu da shi ya ƙara bijiro masa da musulunci sai musulunta da kuma in ya bijiro da musulunci ma sai a daga falmagiya ana kwankwada sai a je a afka cikin zina a nuna masa fa ai musuluncin naka ba za mu yi ba ma ga ma harkar fa da muka sa to amma yanzu duk wanda ya hadu da shi ya bijiro masa da musulunci take sai ya ji ya karbi musulunci shine yace fa amana bi da'watihi kathirun minhum sai da yawa daga cikin su suka yi imani da da'awarsa kaga shi ma yayi babban rabo ɗan kabilarsa galibin su mafiya yawan su gurin sa suka karbi musulunci hatta Abu Huraira wasu malamai suna cewa tun gabanin ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riski annabi dan Abu Huraira ya taho da shi da shi wannan Tufail din kamar yadda zamu zo mu ga bayani a gaba Tufail lokacin da ya koma gurin mutanansa ya kikkira su zuwa ga musulunci suka yi imani to yanzu kamar ya samu gurin zama ne da yana zaune amma yana jin zama ba dadi sai yake ga kamar shi kadai yake rayuwa daga shi sai matarsa sai mahaifinsa sauratin da addini ya bambanta yana gani ba ƴan uwansa ba to amma bayan ya dawo lokacin da annabi ya musu addu'a suka musulunta sai ya ji dadin zama cikin su saboda sun zama ƴan uwansa musulmi inda musulmi yake dan uwa ne na musulmi yanzu idan kana rayuwa cikin ƴan uwanka musulmi zaka ji ka normal amma kaddari ka je ka zauna cikin kafirai yaya rayuwar za ta kasance maka ya za ka tsinci kanka ta fiskar addini ta fiskar ɗabi'u ta fiskar halayya za ka ga nasu ya yi bamban da naka dole ka takura a cikinsu amma wanda suke tare da kai a addini za ka ga ka sake cikinsu kana walwala cikinsu hankalinka ya kwanta a cikinsu to abin da ya faru kenan da Tufail bayan musuluntar ƴan ƙabilarsa sai ya samu saki har zuwa lokacin da annabi ya yi hijira daga Makka ya koma Madina shi yana can tare da ƴan ƙabilarsa yana ta karantar da su tunda ya samu ilimi gurin annabi ɗan haƙuwan da ya yi da annabi ya ɗebi ilimummuka masu yawa ya samu ayoyi na alƙur'ani da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gare su ya ci gaba da kiransu ga musulunci wanda suka musulunta yake karantar da su abin da ya samu daga gurin annabi na addinin musulunci ayoyi da hadisai da karantarwar musulunci to sai zamanto wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa Abu Huraira kansa ya musulunta ne a gurin At-Tufail to shi yasa suka ce Tufail din nan ma ya bi Abu Huraira lada. An gane ta haifi shi lada. Sai musulunta da shi, saboda haka duk abin da Abu Huraira yayi in an ba shi lada to za a ba Tufail. To Abu Tufail zai samu ladan Abu Huraira, ya samu ladan wani wanda ba Abu Huraira ba, shi yasa suke cewa ko Abu Huraira ne. Tunda wanda ya musuluntar ba ɗaya ba ba biyu ba, cikin kabilarsa kabilar kuma Abu Huraira. To sai zamanto duk abin da Abu Huraira ya karantar a yau na hadisi, aka ɗauki hadisin aka yi aiki da shi, ai Abu Huraira zai samu lada. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, duk wanda ya nuni zuwa ga alkhairi yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata aikin, ba tare da an tauye ma wanda ya aikata aikin ladansa ba. Kai nasiha wa mutum yana yin raka'atayil fajr, to duk lokacin da ya zo yin raka'atayil fajr za a ba shi lada, kai da ka masa nasiha kai ma za a baka lada. To yanzu Abu Huraira da ya zo da hadisai wanda suke kunshe da alkhairi, duk wanda ya ɗauka aiki da su Abu Huraira zai samu lada. To amma waye sila na musuluntar Abu Huraira? Tufail, Tufail shi ma zai samu lada. To shine suke ganin cewar Tufail ya fi Abu Huraira ma lada, tunda Abu Huraira ya musulunta ne ƙarƙashin da'awar Tufail. Kuma dama annabi ya ce li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, Allah ya shirya da mutum ɗaya a sababinka. Wannan ya fi maka alkhairi akan a ce an cika maka duniya da jajayen raƙuma. To shi kuma 'yan ƙabilarsa a gurinsa suka musulunta, da da'awarsa suka musulunta. To annabi har yayi hijira daga Makka ya koma Madina, su suna zaune a yankinsu tunda sun riga sun musulunta. Dama mecece hikimar da ta sa Allah ya umarni wa annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina? Saboda an tsangwame shi a Makka, an hana shi yayi da'awa, bacin an hana shi yayi da'awa, ibadar ma an hana shi ya sake yayi ta. To shi ne yake ga tunda shi an aiko shi a matsayin manzo wanda zai isar da saƙon Ubangiji, dole ne yanzu ya samu guri da zai samu kariya da nitsuwa na isar da wannan saƙo. Tunda ya rasa wannan kariya da nitsuwar a garin Makka, to dole ne ya samu wani guri wanda ba garin Makka. To kaga kenan yanzu zama a garin Makka ba zai yiwu ba. Saboda me? Saboda ba zai samu damar isar da saƙon Ubangijinsa ba. Wannan na farko kenan. Na biyu, bayan an samu wasu da suka karɓi musuluncin daga gurinsu, ba za su samu damar yin musuluncin ba a garin Makka. To shi yasa aka musu umarni su bar Makka su koma Madina, tunda su mutan Madina sun fahimci da'awarsa. To kaga kenan wanda ba su da wannan illar, su ba lallai sai sun yi hijira ba. To saboda haka kabilar Daus ita ba ta da wannan illar, tunda annabi ya mata addu'a kuma ta karɓi addinin musulunci. Kaga ita ba ta da matsalar sai ta yi hijira ta koma Madina. Dama dalilin hijirar shine ba za ka samu dama ka yi addininka a sake ba. Shi yasa malamai suke cewa hijirar nan da ka gani tun daga lokacin da aka yi umarni wa annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina, hukuncin bai gushe ba yana nan har kiyama ta tsaya. Shine inda annabi ya ce wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wanda ya hijira dan Allah da manzansa sakamakon hijirarsa na ga Allah da manzansa. Sai aka ce kar a ɗauka hijirar iya zamanin annabi ne da Allah ya umarni a hijira daga Makka zuwa Madina har kiyama ta tsaya. Ko a yau idan kana zaune cikin al'ummar da ba za ka samu daman yin addini a sake ba, dole ne ka yi hijira daga cikin wannan al'ummar ka koma cikin al'ummar da za ka samu daman yin addini a sake. Idan kana zaune a garin da za a hana ka yin addini, a tsangwame ka, a cutar da kai, a kai maka hari, dole ne ka yi hijira daga wannan garin ka je garin da babu wannan. Haka malamai suka ce dole ka yi hijira daga garin da ake da firgici zuwa garin da ake da aminci, saboda firgicin can zai hana ka yin addini. Dole ka yi hijira daga garin kafurai, garin shirka, ka koma garin tauhidi, garin musulmai, garin sunna. Suka ce wannan ba zai gushe ba har kiyama ta tsaya. To annabi da ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, shi Tufail bai yi hijira ba da shi da mutanensa. Me yasa? Saboda garinsu garin musulunci ne, kuma garin musulunci ba a hijira daga garin musulunci. Shi yasa lokacin da aka zo aka bude garin Makka, sai annabi ya ce la hijrata ba'dal fath, babu hijira daga yau bayan an bude garin Makka ba a yadda wani ya hijira daga Makka ya koma Madina ba. Me yasa? Saboda Makka yanzu ita ma ta zama garin musulunci. To dama ana hijira ne daga garin shirka. To da Makka garin shirka ne. To yanzu an kwace ta daga hannun mushrikai, an kakkabe ta daga dauda na shirka. To saboda haka yanzu an yi canceling din hijira, an soke hijira daga Makka. To wannan ya hana Tufail da shi da mutanansa kabilar Daus su bar garinsu, yankinsu, su koma Madina, saboda su ma yankinsu yanki ne na musulunci. To sai ya ci gaba da zamansa a wannan yanki nasa, bai yi hijira ba har zuwa shekara ta bakwai. Shekara ta bakwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi yakin Khaybara, Tufail sai ya fita da shi da mutanansa, mutanen da ya musuluntar da su, cikinsu har da Abu Huraira. Sai suka tafi Khaybara, suka je suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Khaybara. To tunda suka samu annabi a Khaybara, da aka yi yakin Khaybara aka kare, ganimar Khaybara ma da su aka raba. To tun daga nan sai lazumci annabi bai koma yankinsa ba. Abu Huraira shi ma sai lazumci annabi, da wasu daga cikin yan kabilar sai suka zauna a Madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. A zuwa lokacin da annabi ya koma ga Allah subhanahu wataala, su suna zaune a garin Madina, sai suka riki garin Madina ma a matsayin garin zamansu. To Tufail bai gushe ba, yana zaune a Madina har bayan rasuwa annabi sayyidina Abubakar ya zo. A zamanin sayyidina Abubakar, a nan kamar yadda muka sani a karatuttuka na baya, mutane da yawa sun yi ridda sun bar addinin musulunci. Sannan kuma ta ɗaya hannun an samu waɗanda suka bayyana suka ce su ma manzanni ne, annabawa ne, ana musu wahayi bayan rasuwa annabi. To sayyidina Abubakar a nan ya sa ƙafar wando ɗaya da su, bai zuba musu ido ya kyale su ba, ya yaƙe su, ya karkatar da dandazo na mayaka na musulunci, suka je suka yaƙe shi. To akwai wani shahararren yaƙi, babban yaƙi da aka yi tsakanin ɗaya daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabta, wanda ake kiransa Musailimatul Kazzab, a yankinsa, yankin Banu Hanifa, a garin Yamama. To Tufail yana cikin sojojin da aka fita wannan yaƙi da shi. Wannan bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 11 bayan hijira, aka je aka gwabza ƙazamin yaƙi wanda an kwashe mako guda ana ɗauki ba daɗi, wanda ta kai ga aka kashe waɗanda suka haddace Alƙur'ani kusan mutane 70, wata riwayar ma ta ce mutane 700, wata riwayar ma ta ce mutane 7,000. Kenan dai 7 ɗin ne, 000 ɗin ne ake ta samun saɓani. Wani 7 ɗin 01 ne, wani 02, wani 03. Mutum 7,000 mahaddata Qur'ani. Kaga wannan ai ba karamar asara ba ce. Ko mutum ɗaya aka kashe an yi babba asara. Balle a ce mutum 70, to ana aka kashe wannan bawan Allah At-Tufail ibn Amr Ad-Dausi a yakin da aka yi na Yamama, yana cikin zarata, cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kashe su a wannan yaki na Yamama. To a takaice dai wannan babi da muka karanta ƴan uwa, a ƙarshen babin mawallafin littafin ya ce wasata'ati wifadatuhu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyatan biqaumi fil madina, ita ce wanda nayi bayani ta yanzu. Yace zuwansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu a garin Madina da shi da mutanansa, bayanin zai zo nan gaba. Kenan za mu zo mu karanta wannan takaitaccen bayanin da nayi yanzu a dunkule, akwai babinsa yana nan tafe nan gaba. To natija ta ƙarshe da za mu fita da ita dangane da wannan babi da muka karanta, da ya kunshi bayani kan musuluntar wannan sahabi At-Tufail da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan dawowa annabi daga Taif. Malamai suka ce rarrashi ne ga annabi, mun fahimta. Sai ga wani ya taho daga can wata nisa duniya, nan ga mutanansa cikin Makka sun ki karban da'awarsa, makwabta mutanen Taif sun ki karban da'awarsa sun masa wauta. To daga can nisan duniya Allah ya aiko wani ya zo ya karbi da'awarsa, dindai dan Allah ya rarrashe shi, ya nuna masa cewar kar ya damu, idan mutanen da yake rayuwa cikinsu da makwabtansa sun ki karban da'awarsa, wasu wanda suke can uwa duniya za su zo su karbi da'awarsa. Wannan ita ma, wannan shi ma rarrashi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma wannan manzo nasa rarrashi na biyu.